To, sashen Hausa na murya Amurka ne yake tarbon ku ga shirinsa na dare akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. Masu jama'a jihuri Niger suna jin mata gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numan da dalol da kuma niya birnin Kwani. Sai a duniyar gizo inda ake jin mu a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a sanuku da hutawa Aliyu Mustapha Sakwato ne tare da Grace Alheri Abdu a nan birnin Washington DC muke tarbon ku ga shirinmu na wannan lokaci. Muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To tun da yau Asabar ce bayan labaran duniya za mu kawo muku shirinmu na mu tattauna jinsi a kimtsa a sha labaran duniya din.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Martanin da aka bayyana dangane da rahoton da Amurka ta bayar na adadin waɗanda aka kashe a hare-haren da ake kaiwa ta jiragen da ba su amfani da matuƙi ya bambanta a Pakistan, ƙasar da aka fi kai hare-haren da kuma asarar rayuka bayan ainihin inda ake tashin hankali. Ofishin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Pakistan ya fitar da sanarwa inda ya jaddada kira da a daina kai hare-hare da jiragen da ba su amfani da matuƙan ba tare da ɓata lokaci ba. Harin da ofishin ya ce ya keta ɗiyaucin ƙasar. Gwamnatin ƙasar tana bayyana adawa da harin da ake kaiwa akai-akai, sai dai an hakikanta cewa a kadaice hukumomi suna goyon bayan harin da ake kaiwa mayaka a yankin ƙabilu. Amurka ta bayyana cewa an kashe tsakanin farin kaya 60 zuwa 116 a hare-haren da take kaiwa a wuraren da ba a yaƙi tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2015. Ta ce hare-haren sun kashe tsakanin mayaka 2372 zuwa 2581. An kashe waɗansu ƙananan yara biyu a wani ɓarin wuta da mayakan Al-Shabab suka kai garin Baidoa da ke kudu maso gabashin ƙasar bisa ga cewar shaidu da kuma jami'ai yau Asabar. Wani ma'aikacin motar ɗaukar majinyata Yahaya Isaac Hassan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara isa unguwar da aka kai harin. Ya kuma shaidawa murya Amurka cewa an yi harbin kan mai uwa da wabi ne na makamai masu linzami 11 a wurare da dama. Aka kashe ƙananan yara biyu dukansu mata 'yan shekaru 4 da kuma 5. Waɗansu mutane 19 kuma sun ji rauni a harin. Hassan ya ce biyu daga cikin waɗanda suka ji raunukan suna cikin mawuyacin hali. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sabon shugaban kungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta kawo ƙarshen mamaye da ta yi wa Afghanistan da cewa mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama sun lashe takobin ceto ƙasarsu daga abin da ya kira mamayar kafirai da kuma masu tada zaune tsaye. Mullah Habibullah Akhundzadeh shi ne ya bayyana haka yau Asabar a jawabinsa yayin da ake kusan zuwa ƙarshen kammala azumin watan Ramadan. Habibullah ya ce ba za ku iya gurguntar da burinmu na jihadi ba ta wajen ƙara tsawon wa'adin zaman sojojinku a cikin ƙasarmu ko kuma ƙara yawan ayyukan da sojojinku ke yi a Afghanistan. Habibullah dai yana mai da martani ne akan ƙudurorin da shugaban Amurka Barack Obama ya yanke na ƙara yawan hare-haren da Amurka take kai wa Taliban da kuma tura sojojin Amurka bakin daga idan ta kama da nufin taimakawa dakarun Afghanistan murƙushe mayaka. Habibullah ya ɗauki jagorancin ƙungiyar mayakan Taliban ne 'yan kwanaki bayan da aka kashe tsohon madugun ƙungiyar a cikin harin jirage da ba su amfani da matuƙi da Amurka ta kai ranar 21 ga watan Mayu a ƙasar Pakistan da ke makwabtaka da Afghanistan. A ƙarƙashin sabon shugabancin ƙungiyar Taliban ta ƙara zafafa kai hare-hare a bakin daga da kuma hare-haren ƙunar baƙin wake kan jami'an gwamnatin shugaba Ashraf Ghani da Amurka ke marawa baya da kai hare-hare a kan dakaru. Jami'an 'yan sandan ƙasar Zambia sun ce jami'ansu za su gudanar da aikinsu na kiyaye doka da oda ba tare da nuna wa magoya bayan jam'iyyun siyasa bambanci ba waɗanda ke tada hankali yayin yaƙin neman zaɓe a zaɓen da za a gudanar ranar 11 ga watan Agusta. Ray Hamonga, kakakin 'yan sandan, shi ne ya bayyana haka bayan da al'ummar ƙasar Zambia suka yi ƙorafi cewa ana ƙara samun tashe-tashen hankali da ake zargin magoya bayan jam'iyya mai mulki Patriotic Front da kuma babbar jam'iyyar hamayya United Party for National Development suke ci gaba da haddasawa. Ranar 29 ga watan Maris, shugabannin addinai suka yi wata ganawa da jam'iyyun siyasa 19 a Lusaka da nufin shawo kan tashe-tashen hankali da ke alaƙa da siyasa yayin da kuma ake ƙara ƙaimi a yakin neman zaɓe da ya shafi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da kuma ƙananan hukumomi.
To, labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe ɗaya in ba da gudu nan ku ji shirin mu na tattauna.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tattauna, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Kotun tarayya ta ba da belin shugaban majalisar da ta Bukola Saraki kan tuhumar yin dokokin bogi. Yan kabilar Igala jihar Kogi sun buƙaci shugaban Buhari ya naɗa ɗan yankin su ya mai gurbin minista Ocholi da ya mutu wata uku da suka wuce. Cewar na kan gaba Igala Muhammad Sanusi da Manjo Patrick Akman don gwamnan Kogi ya koma nan Ibira da sauran mukamai inda Igala ne masu rinjaye.
Fata muke in zai dau minista ya dauko daga kasar Igala. Za mu farin ciki zan musu godiya. Saboda jagicewa da muke kafin a yi zaɓen nan har yi tsabe.
Kotun tarayya ta kori gwamna Ikwezu na Abia daga mukamin sa don rashin biyan haraji, inda nan take ta naɗa mai bin saƙorin takarar fidda gwani Uche Oga.
Sunana Fatima Abdullahi, ina jin farin ciki sosai. Bakar Umar, ka yi farin ciki sosai ba kaɗan ba.
Marayu ke karɓar taimako daga ƙungiyar Izala ta Abuja, inda Sheikh Balalawo ya ce a taimaki matan da mazan su suka mutu.
Mu za mu iya ƙoƙari mu koya mu sana'a, sauran mazaje kuma a yi ƙoƙari a taimake su don a aure su.
Tsohon minista Ojo Maduke ya riga mu gidan gaskiya bayan sumiwa magashiyan a Abuja. Nasura da Mali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu shiga zauranmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren ya sauka jihar Niger, inda aka yi wata 'yar hatsaniya kwanan baya. Da haka wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya shiga jagorantar wata tattaunawa tsakanin malaman Kirista da Musulmi kan mafita. Yau Mustapha zai dora ne daga inda Sheikh Umar Faruk Abdullahi ke ci gaba da bayani.
Musulunci saboda tsabon kyautatuwan shi da kuma tattalin zama lafiya ya ajiye matakai na dakale banna na hana banna. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi cewa wanda ya ga banna a daga cikinku to fali ga yiruhu biyadi ya canza bannan da hannun shi. Da yake magana ce manzon Allah yayi malamai suka fassara canzawan shi da hannu cewa hukuma ke canza banna yake hana shi da hannu. Sai ta yi doka ta hana abu kaza kuma ya hannu. Ba wai ni da kai za mu afka a inda ake bannan yan giya suna sha mu afka musu da bugu ko mu shiga da bindiga kamar yadda wannan ya America. Wannan abun da ya act din tabbas ta'addanci ne. Mai hana banna shine gwamnati da hannu. Idan wannan ya gaga in baka kai wannan level din ba yace ka hana da baki. Wannan shine kamar da reverend suke wa'azi, kamar da malamai ke wa'azi, kamar da limamai suke gargadi na wannan abun hurumin ka kenan a matsayin ka na mai ilimi kai da baki. A da bakin ma wajen hana bannan sai kai ala basirata akan basira da hikima. Wanda mabannatan za su fahimce ka ba ta fuskan kauraren maganganu ba, maganganu na jan hankali da fasaha da basira da hikima wanda har za su shi kanshi zai ji bai ji dadi ba wannan bannan da yayi. Amma in kai maganganu masu zafafawa wanda ya kamanta da zage-zage da sauransu hankalinsa zai tashi, nisantanka zai saki zai fara yi. In ya kai ma baka da karfin hanawa da hannu, baka da karfin hanawa da baki, manzo Allah ya ce ka kiyamace abun a zuciya, ka kiyamace abun daga zuci. Saboda haka wannan mutum ya dauki doka a hannu cewa zai jawo mutane cikin addinin musulunci da karfi da yaji, ba a haka. Idan aka tilasta mutum kamar yadda wasu ke yi, aka musuluntar da mutum ta bakin bindiga, bai zan musulmi ba tunda ba da son ran shi bane. Tsoro ya ji ya ce to na ma bi ku, ko kuma a kafa shari'a ta zubar da jini kamar da wasu ke faɗi, ba a yin haka. Waɗannan abubuwa ɗin duka suke sa ake danganta musulunci da ta'addanci. Amma addinin musulunci baya da ban ta'addanci daban.
Rabaran, ka san
akwai abubuwa da suka faru kwanan nan a Kano da kuma nan jihar Niger a fannin gari. Ya kuke dauka irin wannan abubuwa? Wasu su yi kalamai na batanci ga wani addini, wasu kuma su dauki mataki har ga kai ga kisa. Ya kuke dauka irin wannan a bangaren ku?
A bangaren mu ba mu yarda da wannan ba. A cikin wa'azi ina an koya mana kai wa'azi da masu jin ka za su fahimta sannan su yarda da abin da kake yi, ba ka kai batanci ko kuma ka fada abin da zai kawo fitina ba. Na in ma har wani ya fitar da maganganu na fitina ko masu ji kamar da shi shek ya fada yanzu, doka bai baka izini ka je ka dauke doka a hannu ba ko ka rama. A'a, ka fada ma hukuma, ai dalilin da ya samu na da hukumomi kenan, domin idan wani yayi abin da ba daidai ba a hukunta shi bisa ga yadda doka ta fada. Amma sa'an da kai mutum da kanka kai ka dauka sanda ko bindiga ka shiga halbi, to ai kai da wannan mutum din dukan ku kuma masu laifi. To saboda haka abin da ya faru a Kano da kuma kwanta amina nan Fandogari a gare mu ba daidai bane. Zargi ne aka yi cewa wani ya bata suna addini, ta ai bincike shin ya faɗa haka din, su waye nake a wurin da suka ji wannan? Idan har an tabbatar cewa ya yi haka, kaga hukuma ta doke ina mataki akan shi, amma ba jama'a ko a taru ko wani a kashe shi ba. To kaga in har ya zama na cewa bai faɗa haka din ba, yanzu an riga an kashe shi, laifin ya zama na waye ne? Kaga masu kisa din nan su ma sun yi laifi. To mu ba mu yarda da wannan ba. Mutum ya yi laifi a sharanta shi bisa ga laifin da ya yi, ya tabbatar ya yi laifi din sannan ba shi hukuncin da ya dace da shi.
To yanzu akwai wani shiri da kuke yi na faɗakar da mutane irin abubuwan da ya kamata su riƙa yi a tsakanin jama'a domin kaucewa faɗawa irin waɗannan fitintunu?
To wannan shine abin da dama wa'azin mu kenan. Domin idan mutane in ka ce kai Kirista ne, dole ne ka wuri wurin da kana tafiya domin ka samu jawabai na izawa na ilimintar da kanka kan wani abin da kake yi. Yanzu muna cikin lokacin azumi, kowane yamma ana taro ko baka ba, kungiya-kungiya, anguwa-anguwa, ana ilimintar da mutane iri yadda za su yi rayuwa. Haka kuma Kiristanci, muna da ikilisoyi, kuma ikilisoyi din ba lallai lahani kadai ba ne, a cikin kwanaki akwai abubuwan da ana yi wanda mutane za su taru da mu a ilimintar da su. So abin da ina karfafa mutane shine mutum ya samu ilimi akan abin da yake yi, kada ka yi abu a cikin jahilci. Don akwai Kirista da yawa wanda suna yi abu a cikin jahilci, kamar da musulmi ma suna yi a cikin jahilci. Allah bai tilasa mutum ya shiga Kiristanci ba, a'a, ka bar mutum ya shiga addini sa domin ya yadda, ya fahimta, ya amince, ya shiga da yadda kanshi, ba an tilasa shi ba. To shi yasa mu ba mu amince cewa a tilasa mutum ya shiga cikin addini ba.
Bari mu dawo akan muka lawo, me kuke gani ya kamata a ce gwamnati ta yi don karfafa tsakan abin nan zaman lafiya tsakanin mabiya addinan nan manya-manya guda biyu?
To na farko ina ba gwamnati shawara ya yi kokari a haɗa cibiya, musamman kamar yadda a samu cibiya inda masu addinan nan shugabannin za su rika taruwa zama rallying point din su, matattaran su. To shine kamar dai ma'aikatan addinai, idan aka yi haka to wannan zai hada kawunan shugabanni na addinan nan biyu, ko dai ma'aikata da sunan ma'aikata ko kuma wata cibiya a karkashin gwamnati, wanda yake a kullun gwamnati zai rika saduwa tsakaninta da masu addinai, sannan masu addinan su biyu suna kaduwa a ta wannan gefe ta fuskan gwamnati. To wannan idan har manya suka hadu zuciyansu ya zama daya aka kulla wannan soyayya da dangantaka, to abun zai sauka har kasa. Amma muddin babu wannan, kowa na cin gashin kanshi ba inda suke haduwa, sai dai musulmai zalla su hadu a masallatai, kristoci kristo zalla su hadu a majami'un su, to gaskiya matsalolin nan ba za su kawo ba. Saboda haka sai gwamnati da addini ba su rabuwa kamar yadda magabata suka faɗi. In aka kulla wannan dangantakan, in Allah ya so zai haifar da zaman lafiya, kamar yadda Reverend ya faɗa ne, da yawa cikin mabiyan suna addinin cikin jahilci, wani cikin riko da addinin da ƙarfi, sai ya dauki abu da tsanani sai ya samu tsananin. Manzo Allah ce duk wanda ya dauki addini da tsanani, to Allah ko zai tsananta mushi. Dan haka dauki abuwa cikin sauki, kage kamar wajen kashe-kashen musulunci ya girmama rai, kuma ko san da annabi ke nan ya zauna da kafirin amana, kuma ya bar maganganu a kansu. Duk sanda runduna ta yaƙi za su fita cikin maganganu huduba da manzon Allah ke musu cewa duk garin da kuka shiga kuka ga masallaci kwara guda, a'a ba kuma ga masallaci ba, kuka ji kuka ji kiran sallah a garin, kar ku kashe mutum guda a garin nan. In ma akwai waɗanda ba musulmi ba, to sun tabbata makafirin amana, kuma taba su laifi ne a wurin Allah.
Haka dai, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau da tawon da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun da ke garin Kaduna da Rabaran Audu Bakwai daga Katsina. Ga Sheikh Rigacikun.
Yan uwa mutanen Najeriya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda aka ji muryata, sunana Yusufu Muhammad Sambo Rigacikun, mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. To ni kiran da nake yi zuwa ga al'ummar Najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya tsakanin al'ummar Najeriya. In kuma nace zaman lafiya, wannan ya hada tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, tsakanin manoma da makiyaya da sauran ma al'umma baki daya, domin babu abin da yafi zaman lafiya mahimmanci. Nassin Alkur'ani mai girma, Allah ya ce wa ibadur rahmanul ladina yamshuna alal ardi khawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Wato bayin Allah na kwarai, mutanen kirki sune waɗanda suke tafiya akan ƙasa a natsi, kuma idan wasu fitinannu suka nemi yin fada da su ko suka nemi tada musu da hankali, sai su ce musu aminci, ma'ana mu ba ma neman fitina ko mu ba ma neman tashin hankali. To dangane da wannan irin matsalolin da yake faruwa tsakanin makiyaya da manoma, koko yakin da ake yi galiban kaga an farar da rikici na kabilanci tsakanin wannan kabila da wannan kabila, koko rikici da akan tayar na addini tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, duk ire-iren waɗannan fitinu ba su da amfani kuma ba su da alkhairi. Shi yasa ma kaji ainihin Hausawa na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Saboda haka, in babu zaman lafiya, addinin da muke gudanarwa ba zai tabbata ba. In babu zaman lafiya, babu yanda za a yi a samu ci gaba a ƙasa. Idan aka zo ana faɗa, ana ƙone-ƙone, ana kashe juna, ana ƙona dabbobi, ana ƙona guraren ibada, a ƙona guraren ibadan musulmi masallaci, a ƙona guraren ibadar kiristoci ma'ana coci, to sai ka ga a irin wannan lokacin sai ka ga gaba ɗaya babu ci gaba. Ɗan kuɗaɗen da ya kamata a ci gaba da yi mana ayyuka akan abin da ya shafi gyara mana hanyoyi, koko abin da ya shafi gina mana asibitoci ko makarantu, sai ka ga waɗannan kuɗaɗe an ɗauke su an yi amfani da su wajen kwantar da tarzoma da gyare-gyaren guraren da aka kona. To a sakamakon haka nake kiran yan uwa mutanen Najeriya gaba daya musamman yan arewa innace yan arewa ina nufin duk bangarorin guda biyu ko dai ya hada musulmi da wanda ba musulmi ba ko kuma ya hada makiyaya da wanda yake manoma ko kuma yaki ko rikici da ake yi akan kabilanci duk wa'innan fitintunu da wa'innan yake ba za su taimake mu ba saboda haka nike kira zuwa ga ainihin al'umman mu don Allah mu yi kokari wannan kasa ta mu mai albarka da Allah mai girma da daukaka yayi mana ni'ima da ita Najeriya to mu girmama ainihin wannan kasa ta mu
shi ma rabaran Audu bakwai cewa yayi ayi zaman amana da hakuri a ci ribar juna
assalamu alaikum ƴan uwa na ƴan Najeriya hayaniyar da ke faruwa can da can idan an kashe dan jikun an kashe dan Najeriya in an kashe Bahaushe an kashe dan Najeriya in an kashe Bahillaci an kashe dan Najeriya Najeriya ce ta rashi kuma mu ne muka rashi don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna ku ba kowa hakinsa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana buƙatar dukkanmu muna buƙatar juna a makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala kala da na mutane da na dabbobi saboda haka hakuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin ƴan banga da barayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya hakuri da abin da Allah ya bashi hukuma ta dauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin mutane mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi ba daɗi ka ji can kwaram haka to duka dai Najeriya ce wannan shugaban ƙasa muna mashi addu'a dan Allah ya bishe shi dan Allah ya zauna da ƙasar lafiya wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya mu sai hukuma kuma Allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta yi hukuncin da ya kamata shugaban ƙasa yadda ake yaban ka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnati ya kamata ku basa ku ku yi abin da ya kamata da nan nake kira da iyaye a kwafi ƴaƴa su yi abin da ya wajaba ƴaƴa mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata akan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku amma bai kamata a ƙi jinin wani domin addinin shi ba sai dai shi ya ƙi jinin kanshi domin cikin addinin ya kere ya yi zarfafi ya wuce abin da ya kamata ya yi mu ɗauki abubuwa cikin sauƙi aikin mai wa'azi ya faɗakar ya yi wa'azi ya tsautar ya kwabas shi kenan sai ya saurara ya bar ma Allah kuma ya ikon shi domin mai wa'azi bai fada bindiga mai wa'azi fa bai kamata ya kasance da kai duka ba mai wa'azi ya kamata ya zama kamar mai bada shawara mai bada shawara zai bada shawara ya faɗi ta gaskiya in an bi wanda ya ba shawara shi ya samu in an ki wanda ya ba shawara shi ya rasa ina fatan alheri ni mai suna rabaran Audu bakwai daga Equa Church Matazo a jihar Katsina nagode The Voice of America
VOA da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa aka kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana kuma a yi sallah lafiya lau
Tumadala, to yanzu kuma sai falalar Ramadan.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mai magana shine Muhammad Bashir, Na'ibul Ladanin masallacin Bega dake nan Abuja. Idan ya zama Allah ya taimake ka kakan iya haddace ayoyi uku ko biyar makamantan haka a cikin kowace rana, to wannan alamu ne da ke nuna cewa zai iya samun haddin alqur'ani ba tare da tsawon lokaci ba. Domin idan ka kalla ayoyin alqur'anin suna da adadi, shafukan suna da adadi, surorin ma suna da adadi. Kaga idan aka raba shi a cikin kwanakin da zaka dauka sai ga kwanakin sun yi kadan, sannan kuma ka kammala da shi haddin alqur'ani din cikin sauki.
Wato akwai dabara ma mutum ya dinga karantawa daga littafi dan sai kaga kamar wasu malamai suna cewa kamar mahaddatan idan suka kai ga sauya takarda shafin na littafi na Qur'anul Karim sukan magani kamar da idan su cewa suna wannan karatu.
Eh, babu ko shakka haka ne. Duk lokacin da kake karanta alqur'ani daka zaka samu da ka kammala shafi kafin ka shiga wancan shafin sai ga hoton shafin kamar yazo ya tsaya a gabanka, sabanin wanda kawai kaga ya ji ne daga abin nan shi bai san ina ne shafin ya kare, ina ne kaza ba, ina ne kaza. Wannan yana daga cikin amfanin da mutum zai samu idan ya koya ne daga littafi da kuma a gaban kuma malami. Gaskiya akwai dabara mutum ya iya karanta alqur'ani kafin ya fara haddace shi. Lokacin da ka zo ka hada ayyuka guda biyu, to dole kaga akwai bukatuwan ƙara matsa makai. To duk lokacin kuma da ka matsa makanka to sai ka ji jiki. To amma idan ka dauki daya ka gama da shi sannan ka dawo kan daya sai ga kowanne ka gama shi cikin sauki ba tare da ka gane cewa kai wani aiki da ya jiga ta kai gigi ta kai. Saboda haka lokacin da ka zo zaka fara haddan alqur'ani abu mafi muhimmanci shine ka yi kokari ka iya karanta qur'anin tartilan, ya zama zaka bude ka karanta shi ba tare da kurakure ba, ya zama ka iya karanta shi tsaf ba wani matsala, sannan kuma sai ka zo ka fara haddan shi. Amma fa idan kuma mutum ya hada guda biyun to ba kuma laifi ne ba, shi ma din da ya danganta ne daga yanayin kaifin kwakwalwa ko wanda zaka ga shi yakan hada guda biyun kuma cikin hukuncin Allah, kaga Allah ya saukake mashi ya sami alqur'ani din a haka.
To madalla, to yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labari a takeici.
Martinin da aka bayyana dangane da rahoton da Amurka ta bayar na adadin waɗanda aka kashe a hare-haren da ake kaiwa ta jiragen da ba su amfani da matuƙi ya bambanta a Pakistan, ƙasar da aka fi kai hare-haren da kuma asarar rayuka bayan ainihin inda ake tashin hankali. Ofishin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Pakistan ya fitar da sanarwa inda ya jaddada kira da a daina kai hare-hare da jiragen da ba su amfani da matuƙan ba tare da ɓata lokaci ba. Harin da ofishin ya ce ya keta ɗiyaucin ƙasar. Gwamnatin ƙasar tana bayyana adawa da harin da ake kaiwa akai-akai, sai dai an hakikanta cewa a kadaice hukumomi suna goyon bayan harin da ake kaiwa mayaka a yankin Kabilu. Amurka ta bayyana cewa an kashe tsakanin farin kaya 60 zuwa 116 a hare-haren da take kaiwa a wuraren da ba a yaƙi tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2015. An kashe waɗansu ƙananan yara biyu a wani ɓarin wuta da mayakan Al-Shabab suka kai garin Baidoa da ke kudu maso gabashin ƙasar, bisa ga cewar shaidu da kuma jami'ai yau Asabar. Wani ma'aikacin motar ɗaukar majinyata Yahaya Isaac Hassan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara isa unguwar da aka kai harin. Ya kuma shaidawa muryar Amurka cewa an yi harbin kan mai uwa da wabi ne na makamai masu linzami 11 a wurare da dama. Aka kashe ƙananan yara biyu, dukansu mata 'yan shekaru 4 da kuma 5. Sabon shugaban ƙungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta kawo ƙarshen mamaye da ta yi wa Afghanistan da cewa mayaƙa masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama sun lashe takobin ceto ƙasarsu daga abin da ya kira mamayar kafirai da kuma masu tada zaune tsaye. Mullah Habibullah Akhundzadeh shi ne ya bayyana haka yau Asabar a jawabinsa yayin da ake kusan zuwa ƙarshen kammala azumin watan Ramadan. Habibullah ya ce ba za ku iya gurguntar da burinmu na jihadi ba ta wajen ƙara tsawon wa'adin zaman sojojinku a cikin ƙasarmu ko kuma ƙara yawan ayyukan da sojojinku ke yi a Afghanistan. Habibullah dai yana mai da martani ne akan ƙudurorin da shugaban Amurka Barack Obama ya yanke na ƙara yawan hare-haren da Amurka take kai wa Taliban da kuma tura sojojin Amurka bakin daga idan ta kama.
To madalla, to jama'a duka abin da ya sauka wannan shiri na wannan lokaci kenan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu lokacin da zamu kawo muku shirye-shiryen mu da za su fara da misalin karfe 6 na safe da zamu kawo muku shirin mu na nadi ko zabe na Ladan Ibrahim Ayewa da kuma shirin da zai zo karfe 8 da safe na rashin wato da rashin tayi na Salihu Garba. Sannan kuma can da yamma a gobe din sai mu kawo muku shirin bishara. Yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen samuri Amurka musamman ita gari Salihu Abdu da kuma wadda ta ba da umarni a yau Tsiyon, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a birnin Washington DC, muke fatar a kwanan lafiya sai anjima.